daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. A muniyar mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barka da asuba, yau Juma'a 22 ga watan Yunin shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
Kasar Turkiya ta ce za ta maka haraji kan kayakin da ke shigowa daga Amurka na dalar Amurkar kusan biliyan 2. Ana shirin wata ganawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Russia Vladimir Putin. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya umarci cibiyoyin gwamnatin tarayya su sake hada iyalan bakin hauren da aka raba su.
To a Najeriya kuwa rundunar tsaro ta musamman da ke ayyukan wanzar da zaman lafiya a arewa maso gabashin kasar ta saka tukuicin naira miliyan 5 ga duk wanda ya bada bayanan da za su kai ga gano inda ake hada bamabamai na gida, wato in waɗanda 'yan ta'adda ke kai hare-hare da su. To kuwa ina za a gabatar da waɗannan bayanai?
Ko police, ko mudin, ko wajen GOC, ko wajen theater commander din, ko wajen SSS, har including ko wajen shehu Borno ne mutum ya je ya kawo mana magana ya gaya mana cewa ga abin da yake tafiya.
Har ila yau a Najeriya, aron gamar da aka yi tsakanin 'yan Shia da 'yan sanda a jihar Kaduna ta kai ga musayar kalamai tsakanin bangarorin biyu dangane da zargin kisan wani dan sanda da aka yi.
Suka jefi dan sandan mu kuma suka yi amfani da wuka suka kuma cike shi dan da doki ran shi.
Wannan zargi da suke yi kamar yadda aka kira shi zargi ne kawai, domin babu wani abin da zai sa mu kashe wani.
Idan aka biyo mu za a ji cikakken bayani, sannan muna tafi da shirin lafiya uwar jiki. Muhammad Lalo ne yake jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba wanda zai karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Kasar Turkiya ta ce za ta maka haraji kan kayakin da ke shigowa daga Amurka na dalar Amurka biliyan 1.8 a matsayin mai da martanin harajin da shugaba Trump ya saka kan karafa da lalmar da ke shigowa Amurka. Kungiyar Cinikayyar Duniya ta WTO ta ce harajin da kasar Turkiya za ta saka zai kai dalar Amurka biliyan 266.5 ko kuma rabi, kuma kayan da harajin zai shafa sun hada da motoci da gawayin gwal wato kol da fefar rubutu da shinkafa da kuma sukari. Ministan tattalin arzikin kasar ta Turkiya Nihat Zebaci ya faɗa a wata takardar bayani cewa kasar Turkiya ba za ta yadda a dora mata abin da ya kira laifin matsalar tattalin arzikin Amurka ba. Ya ƙara da cewa muna taka rawa ne wajen warware matsala ba wajen haddasa ta ba. Ranar Laraba, kungiyar tarayyar Turai ta bayar da sanarwar cewa ta kirga kayayyakin da Amurka ke sayarwa waɗanda za ta shiga saka musu harajin kashi 25%, matakin da kila zai kai ga rurrutu yaƙi a fagen cinikayya, muddin dai shugaba Trump ya aiwatar da barazanarsa ta saka haraji kan motocin da ƙasashen Turai ɗin ke shigowa da su. Ana shirin wata ganawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Russia Vladimir Putin, a cewar jami'an fadar White House. Rahotannin kafafen labarai sun ruwaito wasu majiyoyin da aka saka ya suna cewa ana sa ran ganawar ta faru a watan gobe lokacin da Trump zai kai ziyara Turai. Shugabannin biyu na iya ganawa gabanin taron da za a yi a Brussels daga ranakun 11 zuwa 12 ga watan Yuli, ko kuma bayan ziyarar Trump zuwa Burtaniya kwanaki biyu bayan nan. Mai magana da yawun majalisar tsaron ƙasar Gareth Basquis ya aika da saƙo ta kafar Twitter ranar Alhamis mai cewa ranar 25 zuwa 27 ga watan Yuli, mai bayar da shawara kan harkokin tsaro John Bolton zai gana da ƙawayen Amurka a London da Rome don su tattauna kan ƙalubalen tsaro daga nan kuma ya wuce birnin Moscow na Russia don tattaunawa kan shirin ganawa tsakanin Trump da Putin din. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya umarci cibiyoyin gwamnatin tarayyar Amurka su saki hada iyale bakin hauren da aka raba su bayan da suka shigo kasar kan iyakar Mexico ba sa ka'ida ba. An tsare kananan yara sama da 2000 bayan da aka raba su da iyayensu tun a watan Afrilu. Yawan suka daga jama'a saboda hotunan yara cikin gidajen keji da kuma muryoyin yara masu kuka da aka yada ya sa Trump yayi amfani da ikon sa na shugaban kasa wajen kawo ƙarshen raba yara da iyayen nasu. Sanya wata riga da matar shugaban Amurka Melania Trump tayi ya dauke hankali daga ziyarar da ta kai wani sansani a jihar Texas don ganawa da wasu yara bakin haure waɗanda aka raba su da iyalansu saboda tsarin nan na ba sani ba sabo na dakatar da bakin haure wanda shugaba Trump ya bullo da shi yayin da take shiga wani jirgin sojin saman Amurka da kuma lokacin da take sauka duk a karban filin jirgin saman nan na Joint Base Andrews dake jihar Maryland jiya Alhamis. An ga Melania Trump saye da wata koriyar rigar jacket bayan ta an rubuta a zahiri ni ban damu ba kai fa ka damu. Hadiman matar shugaban kasar sun sake cewa sam babu wani boyayyen sako tattare da wannan rubutun. Riga ce kawai ta jacket, babu wani boyayyen sako. Bayan wannan muhimmiyar ziyarar a Texas, yana fatan yan jarida ba za su gwammace mayar da hankalinsu kan tufarta ba, a cewar daraktar yada labaranta Stephanie Grisham. Bayan an kwashe shekaru hudu ana tattaunawa da kuma wasu cikas da aka samu da suka haddasa mace-mace a kasar Philippines, ana nan ana kan daddala wata doka wacce za ta bayar da wata yar kwarkwarar damar yanci ga yan arewacin wato yan awarin musulmi waɗanda ke tsibirin Mindanao wanda ya dade yana fama da rigingimu. Dukkanin majalisu biyu na kasar ta Philippines sun rattaba hannu kan juyi na farko na dokar, kuma shugaba Rodrigo Duterte zai rattaba hannu kan juyi na ƙarshe na daftarin dokar a gobe 23 ga watan Yuli ko Yuni a gabanin jawabinsa na ƙasa baki ɗaya. Bisa ga rahotannin jaridun ƙasar, dokar za ta ba da yanci ga akalla ɗaya daga cikin manyan kungiyoyin tawaye mai suna Kungiyar Musulmi ta wato Yancin Moro MILF a takaice. Yancin zai hada da izinin amfani da ƙasa wani sashen Mindanao wato tsibirin da ke kudancin ƙasar.
Ibrahim Kalmasi Garba ke ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, rundunar tsaro ta musamman da ke ayyukan wanzar da zaman lafiya a arewa maso gabashin kasar ta Operation Lafiya Dole ta saka tukwicin naira miliyan 5 ga duk wanda ya bada bayanan da suka kai ga gano inda ake hada ababen fashewa hadin gida da ƴan ta'adda ke amfani da su wajen kai hare-hare. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dodo biyu ya aika mana.
We observe that there's likelihood there are some ID making factories within Maiduguri town.
Komandan rundunar soja na Operation Lafiya Dole Major General Rogers Nicholas kenan ke bayanin bada tukuncin naira miliyan 5 ga duk wani ko kuma kungiyar da suka bayyana musu inda ake sarrafa babu mai kama daga jihohin Borno da Yobe da Adamawa. Duk inda mutum ya san ana kera irin waɗannan babu mai ya kawo mana bayani kai tsaye, za mu bashi tukuncin naira miliyan 5, a cewar Major General Rogers Nicholas.
Because I know that these factories are within our communities.
Yace na fahimci cewa inda ake kera waɗannan babu mai suna cikin jama'a ne, naka ina kira da jama'a da su ba bayanan inda ake kera irin waɗannan babu mai, dan na san waɗannan mutanen ba za su ba ku fiye da naira 100,000 ba. Ni kuma gashi ne alƙawarin cewa zan ba da naira miliyan 5 ga duk wanda ya kwarmata mana bayanan inda ake kera irin waɗannan babu mai.
It's also on record that several suicide bombers have been taken away.
Yace akwai kuma wasu yankunan bukin wake da dama da muka katse musu hanzarin su wanda jama'a ba sani ba kuma ba bayyana mana ma labarai ba dan haka ba za ku sani ba amma akwai da daman su wanda muka katse musu hanzari ba tare sun tada bumabuman da ke jikin nasu ba mun kuma kame wasu su da dama wasu na hannun jami'an yan sanda wasu na hannun mu wasu kuma suna hannun jami'an yan sandan farin kaya fiye da 25 ne zaka suna nan mun kame su suna hannun mu na kuma tambayi komandan rundunar sojan shiya ta 7 dake garin Maiduguri dake kira 7 Dave wato Brigadier General Abdulmalik Biyu ko taya mutum zai bada bayani idan har Allah ya sa ya gano inda ake sarrafa irin waɗannan bumabumai ga dai abin da ke cewa
mun yi bayani cewa duk jami'in tsaro offices na jami'in tsaro dukkan su dun kowa yana nan mun riga mun yi bayani duka da shugaban su ko police ko mudin ko wajen GOC din ko wajen Tsiyata Commander din ko wajen SSS da dai sauransu da makamai har including ko wajen shewa Borno ne mutum yaje ya kawo mana magana ya gaya mana cewa ga abin da yake tafiya ya ga abin da za yi
a cikin yan kwanaki biyu nan dai aka samu har-haren yan kunan rokin wake da dama kama daga nagarin Dambuwa har ma harin wani kunar bakin wake da aka kai a bakin barikin soja da ake kira Tiritiri wanda nan ma ya raunata wasu da kuma halaka wasu Haruna Dauda Biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tumadalla a gaida Haruna Dauda Biyu. Tuwari layo a Najeriya jami'an 'yan sandar jihar Kaduna da kungiyar 'yan uwa musulmi ta 'yan shi'a na ci gaba da kace na ce dangane da kisan wani ɗan sanda da jami'an tsaro suke zargin 'yan shi'an sun yi a jiya. Yayin wata arangama da ta biyo bayan zaman kotun da aka ɗage zuwa 11 ga watan Yuli a ci gaba da sauraron shari'ar shugabansu Malam Ibrahim Alzazzaki. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Ana ci gaba da musayayyawu tsakanin rindunar 'yan sandan jihar Kaduna da kuma almajiran Sheikh Ibrahim Alzazzakin da ake shari'a a gaban kotu tare da shi. Domin kuwa a yayin da rindunar 'yan sandan ke cewa tawo mu gama ta yi sanadin salwantar ran ɗan sanda ɗaya aka jikkata wasu jami'ai. Ita ƙungiyar mabiya masabar shi'an da almajiran Sheikh Ibrahim Alzazzakin da aka gawo gaban kotu ne a ranar Alhamis ɗin nan cewa take ba ta kashe kowa ba. Mai magana da yawo rindunar 'yan sandan jihar Kaduna Mukutar Aliyu shi ya yi wa manema labaru ƙarin haske game da tawo mugamar da aka samu a garin Kaduna.
Bayan an kawo shi shugaban 'yan shi'a Alzazzaki a kotu, an ɗage shari'a zuwa wani wata. Ana gama shari'a ne sai su 'yan shi'a suka fito. Kasan idan suka fito suna tare hanya ne, ba a tafiya. So kuma kasan ko da shi muna faɗa cewa wannan ba ƙaramin laifi bane ka tare mutum ka hana yayi motsi ko ya je inda za shi. So muna ƙoƙarin mu tabbatar da wannan zaman lafiya ne sai su wa'annan daga cikin 'yan shi'a ɗin suka jefi ɗan sandan mu kuma suka yi amfani da wuka suka kuma cike shi. To muna zuwa asibitin likita ya tabbatar mana cewa lallai an da ɗauki ran shi. So amma daga cikin mun kama mutum 11 kuma daga cikin su akwai wanda muke tuhuma da hannu a cikin kashe wannan dan sanda.
To sai dai kakakin almajiran Sheikh Ibrahim Alzazzakin da aka kawo gaban kotu a jiya Alhamis, Malam Abdulmumin Giwa ya ce mabiya kungiyar masu neman zaman lafiya ne saboda haka su ba su kashe kowa ba.
Wannan zargi da suke yi kamar yadda aka kira shi zargi ne kawai. Domin babu wani abin da zai sa mu kashe wani saboda ba tsarinmu bane, ba ma kisa. Yanzu shekara 3 ana wannan abu. Wa muka taba kashewa? Amma mu za mu iya bugan kirji mu ce akalla daga wancan lokacin zuwa yanzu a Kaduna kawai 'yan sanda sun kashe mana sama da mutum 27.
Wannan bayani na almajiran Sheikh Alzazzakin kuma bai hana mai magana da yawo rundunar 'yan sandan jihar Kaduna kawo hujjojin cewa lallai 'ya'yan wancan kungiya ne suka kashe 'yan sandan ba.
Ai duk abin da ya faru a gaban jama'a akai, sannan zaka ga akwai hotuna akwai kuma video.
To ko me wasu al'umar jihar Kaduna da wannan hargitsi ya hada da su za su ce?
Sunana Muhammad Gambo Muhammad. Kai watan gaskiya abin nan gaskiya ba karamin tsanani yayi ba. Kuma a gaskiya ni a yanda nake gani nake kaman saboda malamin su da aka rike ni sai sa irin wannan rigingimin suke faruwa. Amma gaskiya ni inda zan samu ni a yanda nake so zan so a ce malamin su nan a sake shi saboda dan a samu zaman lafiya.
Sunana Awwal Ibrahim. Gaskiya wannan rigima yayi wa sosai kuma har ya bani tsoro don ban taba gani rigima ma irin wannan ba. To amma ni a gaskiya ina gani kamar idan aka sake malamin nan abun zai yi wa sosai. Ya kamata ina ga gwamnati ta ci gaba da rike su daga baya kuma yi bincike a ga me ya dace ya kamata yi akai.
Wannan ruda Gani dai ya biyo bayan gurfanar da Sheikh Ibrahim Alzazzaki a gaban kotu ne da aka yi a jiya Alhamis. Dukko da yake kotun ma bata samu zama ba saboda an ce alƙalin da zai saru wannan ƙara bai jin daɗi. Kamar dai da ɗaya daga cikin lauyoyin Sheikh Ibrahim Alzazzakin ya tabbatar wa da manema labaru.
My name is Maxwell Kyon. Yau dai ba wani abin da ya faru. Tunda dai shi alƙalin da ya kamata ya ji wannan maganan bai samu daman zuwa ba, an ce baya jin daɗi.
Isa Lodi Kara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Allah kyauta yanzu agogo anan na cewa karfe 1 dare ne da kwata yanzu kuma ga shirin lafiya.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan, wanda zai kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Ina lafiya Hajiya.
To likita, ka san masu iya magana suka ce waka bakin mai ita tafi daɗi.
Gaskiya ne.
To ga wannan mai tambayar zaka ji da kanta.
To
sunana Hajiya Aisha Tukulumu Jiyar Lema. Likita, ina da tambaya ne akan jarirai. Me yasa jarirai suke abin nan suke miƙa? Sai ka ji suna miƙa, suna ta miƙa. Ko menene isa suke miƙa? Ina fata za a yi min bayani. To na gode.
To abin da sa jarirai ke miƙa shi, miƙan nan da suke yi suna ƙara ƙarfin jijiyoyinsu da gaɓoɓinsu. Kin san lokaci yanda yara ke shan nono kuma suna shan irin kwalban na madara, to suna wani iska na shiga cikin su, to wannan miƙewa nan da suka yi yakan sa su yi tusa iska fito sai su rinka jin daɗi. To wannan duk yanda suke ƙara girma da ƙara ƙarfi kenan miƙe-miƙen nan da suke yi Hajiya.
Kuma kamar yadda kace yana ƙara musu ƙarfin gaɓoɓinsu da
jijiyoyinsu. Eh Hajiya.
Eh, don sai ka ga wasu jariran akai-akai kuma in ka miƙe su din suna so.
Duk wannan shi ke ƙara musu ƙarfi. Don suka soma tafiya ma duk wannan ƙarfin da suke shi ke sa su yi saurin tafiya da sauransu ma Hajiya.
To, ashe abin da ke taimaka musu kenan?
Abin da ke taimakawa kenan, wannan ai ba wannan illa bane, yana taimakon su ƙware wannan.
A'a, to, ina fatan malamar da ta yi wannan tambaya da sauran masu sauraron mu sun ƙaru da wannan bayani da kai. To sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Aisha Usaini Dangote a can jihar Yobe.
To
ta ce wai akwai 'yan uwanmu mata da ba sa yin jinin haila kuma suna haihuwa. To ta yaya suke ganewa sun ɗauki ciki?
To aikin san in dai mace ta ɗauki ciki, yanayin ƙwayoyin halitta da ke cikin jikinta kan canza.
Da farko likita, kafin kai wannan bayanin, tana yiwuwa mace ba ta jini kuma ta yi ciki?
Yawanci ko akwai mata da suke haila, amma kin san ba kowane mace dai tana haila Hajiya. Sai dai waɗansu kin su da su yi kwana, waɗansu ba su yi yanda kamar kwana 28 yanda waɗansu ke yi.
Sai dai su riƙa yi jefi-jefi?
Jefi-jefi, waɗansu haka suke, yanda Allah ya yi su kenan.
To akwai su ba yanda zai yiwu kenan mace in ba ta haila ta yi ciki?
Da wuya, sai dai kuma wani ikon Allah Hajiya, amma
to amma akwai ko kuma ban san ko abin da take nufi, ka san akwai wasu matan da idan suna shayar da yaro ba sa haila.
Mace na shayar da yaro ba ta haila.
To wasu kuma sukan yi ciki, sai bayan sun yi ciki din sai su ga kaman cewa dan shayarwa da suke yi ne batun da ba sa haila ba za su yi ciki ba.
To aikin san abin da ke faruwa, abin da ke ka haila din shine kin san kowane lokaci, kowane wata, ko kowane lokaci akwai yanda Allah ke sa mahaifan ta shirya domin ciki kowane lokaci. To shine, to in wannan bai faru ba, to shine sai mace ta yi haila din Hajiya.
To to kuma ka yi bayani akan cewa kusan kowace mace tana haila din, sai dai wasu ba sa yin shi kaman duk wata kaman sauran mata. To mu je ga tambayar da ta yi, ta ce wai ta ce ba sa haila amma kuma waya suke ganewa suna da ciki?
to yawanci aikin sa mace na da ciki yanayin jikinta kan canza gabaki daya domin kwayoyin halitta din duk sukan canza a cikin jikin mace mai juna biyu dole in dai tana cikin za ta canjin jikinta wani lokacin zun da yake yanzu da abubuwan ilimin kimiyya ai ana gwadawa kan lokaci
kuma baya ga haka ma wasu matan ai sai kaga suna kwadayi ko kuma da safe din nan a tashi ana harasuwa akwai dai alamu
akwai alamu shi yasa ai shi yasa kwayoyin halittar sukan canza ne wanda turanci muna kiransu hormones to suka canza din to wadansu za ka sun so badan jiki wani lokaci za ka ga sun jikin su na dan kukumbura ma a wani lokaci
saboda haka in suka je aka duba su sai aka cewa suna da ciki to ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da ita wannan malama da kuma sauran masu sauraron mu to shi kuma malam Adamu Sabi Wangara a can Gezawa jihar Kano
to
yace wai da Allah me ke kawo cutan jiri ne kuma yana da magani
eh akwai abubuwa da ke kawo akwai wasu mutane wadansu abubuwa da ke faruwa a kwakwalwarsu wadansu kuma wadansu abubuwan na faruwa a cikin kunnan su dan akwai abu a cikin kunnan dan adam da ke shi ke saka baka jin jiri ko wani lokaci to akwai wadansu abubuwa haka in dai jirin akai ne ko kuma yana faruwa ko wani lokaci to bai kamata mutum yana jin jiri ko wani lokaci ba
akwai matsala
to dai kana jin jiri haka da yau da ka je kuma akwai wadansu magunguna muka so mu sha sukan ba sa mutum ya rinka jin jiri
to tana yiwa ko kaman yanda kace ko cuta ce ko kuma maganin da mutum yake sha
eh ko wani likita ya ba mutum magani wani sabon magani ko kuma wani cuta ne kin san akwai wasu cututtuka kaman irin sankara na kwakwalwa da sauransu suka sa mutum lokacin kacin jiri haka ba kai ba dai mutum na jin jiri haka dole ya je sauri a gwada shi
a dai gwada shi din in kuma an ba shi magani ne da yake sha ya fara ganin jiri din sai je ga likita
a canza magani amma bai kamata wurin kajin jiri ko wani lokaci ba
sankaran kwakwalwa ne kawai ke sa jiri ko akwai wasu cututtukan kuma
eh akwai kamar irin cututtuka da ce na kamar na kunne wanda a cikin kunne da to su ne suka fi sa mutum jin jiri da ciwon haka
a saboda haka dai inda mutum yana yawaita jin jiri din to akwai matsala ya je a duba shi
akwai wani abu da ke faruwa a cikin jikinsa
akwai likita ta kaman mai da zai gani ne ko ku duk likitan da ya je mishi bayani za a gwada shi ne
yawanci dai ka je likitan da kake gani ko wani lokaci in ya tsanani ne za a kai ka wani likita zai gwada ce akan abubuwan kai da kwakwalwa
to Allah ya sauke
amin amin
sai kuma wannan tambayar da muka samu daga wajen Abba Sa'ad Mahuta
to
yace wai shin da gaske ne shinkafa ko kuma cin shi yana haddasa ciwon basir
a shinkawa ya ci sadaka ciwon basir hajiya
to
jampi ne
to jampi ne ko ba dai kuma cutar da shinkafa ke haddasa ko
akwai yanzu na wasu ilimin kimiyya kamar irin shinkafa da muke sada irin na tura din nan fara chat haka to inda kana ciwon sugari bai cike kamar da kanka cinta ko lokaci ba domin
da akwai sugari a ciki da yawa
tana narkewa don in ta shiga jikin mutum tana narkewa ta zama sugari da sauri haka
to
amma an ba dun wannan ba ai
ba wani abin da shinkafa ke haddasa ko to kamar yanda kace champi ne to wannan fata Malam Abba Sa'ad Mahuta yana kusa kuma ya ji wannan bayani. To shi kuma Malam Rilwanu Ibrahim a can jihar Adamawa yace idan ya ci nama ko sai ya ji wai kowane irin nama ya ci wai sai ya ji hakorinsa suna masa ciwo. Haka kuma idan ya sha ruwa mai sanyi sosai shi ma yana sa mishi zafi kamar ya kuka wani lokacin. Saboda haka yake son ya ji me ke kawo haka
to akwai wani abu da ke faruwa kaman kin san hakurin dan adam akwai abin da ke waje din nan fari din
eh
to suna kira nama to shi wannan shike kare abubuwan da ke cikin hakurin
to
akwai wasu mutane wannan barayin hakurin kaurin sa ya ruku kware sai ruwa wadansu abu suna iya shiga ta ciki to in suna shiga suke shiga su kai wurin jijiyoyin sai sa mutum ya rika jin zafi da yawa ya kamata in yana ji wannan je wani likitan hakori a duba sosai
a ga ko menene
eh ko a ga ko me domin bai kamata in ya ci nama ko ya sha ruwa ya rinka jin sanyi da yawa yanzu akwai magunguna wanda zaka iya kuskura bakin ka da shi ko kuma ka sa a broshi ka sa wanda zai ya kara karfin wannan barayin hakorin amma wannan dole sauri ya je wani likitan hakori musamman a duba
to kuma kafin ya je matin da ya ce ruwa mai sanyi ne ai sai ya daina shan ruwa mai sanyi sosai
ya daina shan ruwa mai sanyi in naman yanda yake ci ya rage cin nama
to amma idan ya je gun likita din akwai abubuwan da za a yi ko
eh za a gwada akwai akan dauki hotunan hakoran a ga yanda hakoran suke aka duba za a tabbatar da me ke faruwa a ciki eh ana iya daukan hotunan hakoran hajiya
to Allah ya sauke
amin amin
anda sa kuma in ya je a dace
eh amin Allah sa a dace
to shi kuma malam Kabiru Janya shi ma daga can dai Najeriya
to
wai shin rake mai zaki ga mai cutar diabetes ciwon suga yana da illa ne
eh bai kamata mutum mai shan mai ciwon diabetes ringa shan rake haka ba
me yasa
domin kin san akwai yana da wannan sugari din wanda in ya sha yana iya ƙara abin nan sukarin da ke cikin jinin sa
da kace haka din nan kada ya sha kwata-kwata ne koko in zai sha da kima
mutum ya sha da kima kuma mutum zai sha rinka gwada kin san akwai wani abu da ake gwada jini
to a ga yawan sugari
ya rinka gwadawa domin amma in yana da ciwon sukari ne kuma bai shan magani to bai kamata ya rinka shan rake ba
to Allah ya sauke
amin amin
to sai kuma wasiƙar Rilwanu Fajardu a can karamar hukumar Denge Shuni jihar Sokoto yace wai gaskiya ne ciwon makogoro akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa kuma wai gaskiya ne makogoro kan ƙara ƙarfin kwakwalwa da tunanin da farko ne ka bashi an saka fahimci abin da yake nufi
yace me ya tambara ga wasa
wai cikin makogoro
to
a cikin makogoron mutum akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa
to wannan dai ba wannan ba
champi ne
wannan kaman champi ne hajiya
to tambayar shi ta bifa wai gaskiya ne kuma makogoro kan ƙara ƙarfin kwakwalwa da tunani
wannan duk champi ne hajiya
to ina fatan malam Lirwano Fajatu yana kusa kuma ya je bayanin wannan tambaya da ansa da ka bashi to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka annan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin
da Talade
Jummai Ali ke fatan a huta lafiya
To yanzu kuma sai labari a takeice. To a takeice kasar Turkiya ta ce za ta maka haraji kan kayakin da ke shigowa daga Amurka na dalar Amurkar kusan biliyan 2 a matsayin mai da martanin harajin da shugaba Donald Trump ya saka kan karafa da dalmar da ake shigo da su Amurka. Ana shirin wata ganawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Vladimir Putin na Rasha a cewar jami'an fadar White House. Shugaban Amurka Donald Trump ya umarci cibiyoyin gwamnatin tarayya su sake hada iyalai bakin hauren da aka raba su bayan da suka shigo Amurka ba bisa ka'ida ba ta kan iyakar Mexico. An tsare kananan yara sama da 2,000 bayan da aka raba su da iyayensu tun a watan Afrilu. Sanya wata riga da matar shugaban Amurka Melania Trump ta yi na ɗauki hankali daga ziyarar da ta kai wani sansani a jihar Texas don ganawa da wasu yara bakin haure waɗanda aka raba su da iyayensu.
To madalla masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci. Amma an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu zo muku da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com inda za a ga hadda labarai cikin hotuna da ma video. Ni zama da din shi Ibrahim Kalmasi Garba da Solomon Abo da ya taya ni gabatar da wannan shirin sai injiniyanmu Darrell Smith. Mahmud Lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Assalamu alaikum.